Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an warke cikin lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya fadi a wani taron manema labarai na gidan talabijin jiya Asabar cewa kisan gillar da sojojin Israel suka yi wa mutanen Israel uku da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a ya karye zuciyarsa, kuma ya karye zuciyar al'ummar kasar baki daya. Netanyahu ya kira yakin da ake tsakanin Israel da Hamas a matsayin wani yaki na wanzuwa wanda dole ne a gwabza har sai an samu nasara duk da matsin lamba da tsadar rayuwa. Ya kuma ƙara da cewa Gaza za ta kasance ƙarƙashin ikon tsaron Isra'ila. Wani babban jami'in Hamas, Osama Hamdan, ya ce ba za a sake sakin mutanen da ake garkuwa da su ba har sai an kawo ƙarshen yakin. Kuma Isra'ila ta amince da sharuɗan ƙungiyar na yin musayar fursunoni. Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta taɓa amincewa da irin wannan buƙatun ba. A ɗaya bangaren kuma, gidan talabijin na Al Jazeera na shirya wani korafin shari'a da zai mika wa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC kan abin da ta kira kisan gillar da aka yi wa ɗaya daga cikin masu ɗaukar hotonta a Gaza. Mai ɗaukar hoton Sam Abu Daka ya mutu ne a harin da jirgin sama mara matuƙi ya kai a ranar Juma'a lokacin da yake bayar da rahoto kan harin bam da aka kai a wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka ga 'yan gudun hijira a kudancin zirin Gaza. A cewar kafar labaran kasar Qatar, Al Jazeera ta ce jiragen yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami kan makarantar da ta yi sanadin jikkatar mutane da dama a Abu Daka. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tabbatar da cikakken bayanin lamarin. A cikin wata sanarwa da Al Jazeera ta fitar, ta ce cibiyoyin sadarwa sun kafa wata kungiyar aiki ta haɗin gwiwa wadda ta haɗa kungiyar lauyoyinta na ƙasa da ƙasa da ƙwararrun masana harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa, waɗanda za su haɗa kai don fara aiwatar da tsarin tattara cikakken bayani don miƙa wa mai gabatar da ƙara na kotun, in ji Al Jazeera cikin wata sanarwa da ta fitar. Dakarun kungiyar sa kai ta Sudan Rapid Support Force sun gwabza da sojoji a wajen birnin Wad Madani da ke tsakiyar kasar a jiya Asabar, inda suka kai wani hari da ya buɗe wani sabon babi a yakin da aka kwashe watanni takwas ana gwabzawa tare da tilasta dubban mutane tserewa daga mahallansu. Dubban mutane waɗanda yawancin suka fake a birnin daga tashin hankalin da aka yi a babban birnin kasar Khartoum, ana iya ganin suna tattara kayansu suna tafiya da kafa a wani faifan bidiyo da aka yaɗa shafukan sada zumunta. Yaƙin ya biyo mu zuwa Madani, don haka ina neman motar bas domin ni da iyalaina mu gudu. Ahmed Sali, mai shekaru 45, shiga kamfanin dillancin labarai na Reuters ta waya tarho. Sojojin Sudan da ke riƙe da birnin tun bayan barkewar rikicin sun kaddamar da harhara ta sama kan dakarun RSF da ke gabashin birnin, babban birnin jihar Gezira, a lokacin da suke kokarin daƙile harin da aka fara tun ranar Juma'a. Daga ƙarshe an kashe 'yan takara biyu da za su fafata a zaben Majalisar Dokokin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo a ranar 20 ga watan Disamba a wasu al'amura daban-daban a ranar Juma'a, kamar yadda wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi gargaɗin a wani rahoton ta jiya Asabar, cewa tashin hankulin zaɓe na iya yin illa ga zaben. Wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun kashe ɗan takarar jam'iyya mai mulki a lardin Kivu ta Kudu da ke gabashin Kongo a yammacin ranar Juma'a, kamar yadda wani jami'in gwamnatin yankin ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wani ɗan takarar ƙawancen da ke mulki a Beni da ke lardin Kivu ta Arewa, shi ma a gabashin Kongo, ya mutu sakamakon harbin bindiga da aka yi masa a daren Juma'a bayan da aka yi wa ayarin yakin neman zaɓensa kwanton ɓauna. Jami Muhindo, daraktan asibitin Beni, ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi jiya Asabar a wani rahoto ta fitar cewa tashin hankula masu nasaba da zaɓe na iya yin illa ga zaɓen kansa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa. Kasuwa a kai mikilo ne.
Assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan shiri na kasuwa a kai mikilo ne. Yau muna wato kasuwar Kano. Kasuwar Kano din kuma ta bajan koli wacce ake take ci shekara-shekara. A shekara-shekara take ci duk bayan shekara ɗaya take ci a cikin watan wato December. Gashi wani mai sayar da omo wanki ne. Mana ya sunanka?
Sunana Ahmad Tauki.
Yawwa. Na ga kaman ka sa omo a tayin kuma kana guga dai wannan.
Wannan kick din cike na wankin kaya da toilet, mopping tile da sauransu. Hasali ba yanzu wannan kick color film yana da kyau sosai kamar kaya wanda suke color.
Wanda ma me fa'idar wannan ruwan da kake zuba a tayin kake guga da mopa?
Wannan abu fani sa ya zama kamar
sallah
nake yi haka. Na nuna cewa abun yana da kyau su ga rasu alama na amfani da shi.
Na lura wannan ita ce rufe farko. Yaya zance ta ciki?
Gaskiya alhamdulillah inda ce ki ne a nan kasuwa alhamdulillah ana samun ciki sosai.
Gali Alhaji kamar na ga ka a hannunka.
Eh wallahi na zo nan sai kaya ne kuma na ga kayan yayi sauki alhamdulillah.
Eh da me aka ta?
Ko buje na siya da wannan abin dafa abinci.
Kuma wai gaskiya ne cewa kayan baje koli yana da sauki fiye da na kaso da aka saba?
Gaskiya ne dan sauki da sauki ma da za'a ci. Saboda kaga kuma wani abu ba za ka same shi a kasuwa ba. Ko supermarket sai dai ana. Saboda kamfanin ka suna zuwa da kuɗi ga kuwa. Kware da gaske.
Dama Alhaji aka zuwa baje koli da shekara tun da shekara ake yi misali ko kuma yau ne kake bar ne ka gwada ba.
Duk shekara sai.
Masarare bayan mun yi magana da wanda ya sai kaya gadi a dubar ɗaya daga cikin kayayyakin amfanin gida kamar na kitchen ne da shan ruwa da sauran gidi-gidi. Alhaji ya suna?
Sunana Nazir Ahmed Badabi.
Kuma ga shi kun baje na kolin a kasuwar baje kolin Kano. Ya take gudana?
To alhamdulillahi kasuwar baje koli tana gudana yadda ya kamata. Duk da dai matsalolin tattalin arziki da ake ciki amma mun sauke farashin kayayyakinmu wannan ya jawo hankalin abokan hulɗa da sauran mutane wajen siyan kaya. Kuma akwai wani abu da ya daɗa taimakawa wajen bunƙasa ita wannan kasuwar baje koli kamar kamfanin da suka ɗauki nauyin cewa a shigo Bridget. To muna fata wannan ya ɗore. Kuma muna son manyan kamfanoni su ringa amfani da irin wannan damar wajen tallafawa ƙananan 'yan kasuwa irin mu.
Malama kamar na ganki a ɗaya daga cikin rumfunan baje koli, me aka gaskiya?
Mun zo mu rufe ba kaya.
Nan me ake na ga kamar kayan wasan yara ne da mutane?
Ku dina ne kuke kubawa na yara, kuma sakoni na yara. Mun zo da sabida an ce ana so kaya, shi ya sa muka zo.
Wato kaya na a an biya kuɗin tikiti ne ya kamu a shigo?
A'a, ba biya ba gaskiya.
Ko da mu ce ya sunan ki?
Shukura.
Shukura me kike so a sai miki?
Kaya da yawa.
Eh kyau. Ku abokina? Eh fa sunan ka? Me kike so mata tsaya?
Eh? Eh? Ku ci mu kayan sanyi da abun wasa ko mata da abun da za a yi. Zamu ci tafiya.
Allah ya bada sa'a. Masurare a ci gaba da kawo muku yadda take gudana a kasuwar baje koli ta Kano ta bana 2023. Yanzu ga ni a shagon tiraruwa. Hajiya barka da kasuwa.
Barka. Alhamdulillah.
Ku a baje koli. Ya kasuwa take tafiya?
Kasuwa ga sunan dai alhamdulillah sai dai mutum gode ma Allah.
Ana dabe dabe ake sayarwa wannan kasuwa dai. Na ku.
Shagon mu muna sayar da su turaren kuta. Da su kayan da kereshi, su humura, da turaren jiki duka akwai.
Wai daga ina kuka kawo duk waɗannan kayayyakin?
Daga Nisha Niyame.
Daga Niyame kuka zo? To ya kuke kuka kasuwar mutane?
Alhamdulillah akwai mutane suna zuwa wallahi alhamdulillah.
Alhaji ya suna?
Sunana Sulaiman daga Senegal.
Daga Senegal ka zo baje koli?
Daga Senegal na zo baje koli.
Deme-deme ka zo baje koli sa?
Shi na zo da kaya masu kyau different na yara da maya da yara da manya duka akwai. Ga tularen wuta ga 5-6.
ka taba zuwa baje koli Kano ne?
Eh, dama na saba zuwa kullun shekara ina zuwa.
To me zaka ce game da baje koli?
Wallahi kawai kowa balle da sai a hankali, amma komai da zamu ci alhamdulillah. Ba kasuwa mutane suna so kaya kuma ba kudi a hannayen su.
Amma wannan gashi naga ta gwada riga kuma har ma kun daidaita ne?
Eh, muna ga mun daidaita tun da gashi ina rajewa mun daidaita na sayar mata zaccen tasiya riga guda 1350.
Yana 350?
1350. Eh.
Amma kala nawa kenan? Ko kala daya?
Kala guda daya ne.
A ce Suleiman kai babban kamfani ne?
Wallahi gashi nan da alhamdulillah.
Hajiya ya riga ya ta yi kyau ya sunanki?
Fati.
Shefatu, na ga kamar kin gwada riga.
Na siya rigewa ma ake yayi tsayi da yawa. Shi ne ake
rigewa. Kuma na ga kamar ta karbe ki sai miji wato.
Gaskiya ya yi kyau sosai da sosai.
Nawa ya sayi miki?
Dubu da ɗaya da hamsin. Na yi na'i ya ji kyau da ake rigewa.
Baya ji kyau ne.
Baya ji
kyau. Dama kikan sayi irin waɗannan riguna ne ko kuma wannan ce ta baki sha'awa?
A dama ina sayar da dubu ta
kafin. Shi fa daga Senegal ne. Ke kuma daga ina kika zo?
Daga Maiduguri.
Ya yi kyau, mun gode. Masarar ne ya yi da muna kasuwar da kowane ta Kano kuma muna ci gaba da cewa ya na daban-daban tun da za ka ga masarar ko masu sayan kayayyaki.
Masarar ne ga dai a shagon yan Kano kuma a wannan kasuwa ta Baja Kolo.
Ga kuma wani ya wata ya sarƙoƙi da ƴan kunnaye da sauran abubuwan kasuwar. Mana yin sunan?
Na na Lawi Sani Sinewa.
Gashi kun Baja Kolo a kasuwar Baja Kolo ta Kano. Ya kasuwa take
kake zuwa da amfani na mu da Allah shi ce ka abun da mu ce Allah shi ke da alhamdulillah da ne kuma suna shigowa muna cikin tafiya ta yamma akan farashin sai
amma ana da yara ga mata da yara ga cikin sai da ƴan mata su ce wai wannan ce birnin naka
alhamdulillah
na ga ja malama ya ma sunan ki
Zainab
malama Zainab kin na ga ki a kasuwar Baja Kolo me dakiya
ya kare tsaya da yau kun ne
wai an ce kayan Baja Kolo a fayar ha haka ne Allah nawa kika sai dan kunnan da gaskiya
4000 ne haka
eh
sai tsaya
ya karba
3000
kama da a wajen kasuwa ne fa nawa zaki sai su wannan
5000 ya ka kuma 4000 ko 4500
malam barka da kasuwa
kasuwa alhamdulillah ba da bi gaskiya ana daddafawa
ya ba ce mata wai suna da wahala ciki
sosai ma kuwa sosai ma
a kasuwar Baja Kolo ma
an zo Baja Kolo ai sun kowa hana a Baja Kolo
eh
da bidan muna sai da ba kasuwa 3000 in suka zo na yi sai 15 da asiri musu
sai ku ta ja da su
da ja da su ba
amma dai da haka suna siya
ba dai ku
ko dai muke yi Masarar da ga ni a wani kanti kuma shi nasa mai ɗari ɗari ne. Malam ya suna?
Suna na Mutaka.
Na ji kana ambata ɗari ɗari.
Eh kayan ɗari ɗari ba kayan kantin sauƙi kenan.
Komai ɗari ɗari.
Komai naira ɗari.
Dabe dabe a nan.
A nan kaya sun kusa kana ɗari a nan wuri.
Amma ko ne na
rani akwai ɗan kunne akwai ban ɗinya akwai robobi akwai kofi akwai ashana akwai.
Sun kai ɗari amma
komai ne komai ɗari a
nan. Na sa ka yanke wasu kuɗi.
Sabida yanayin da ake ciki na ƙasa muka saukar da farashi kowa ya samu abubuwa a samu sauƙin rayuwa.
Amma idan aka gama Baja Kolo. Eh nawa zai koma?
Yana na ɗari ɗari su sabida garin ma wani garin zamu. A jaha jaha muke.
Eh. Na kasala ba da sa'a. Kawata, me kika tsaya? Ya sunan ki?
A kike da fi biro da fi barbada abinda ake barbada kuma.
Kuma shi ma a ɗari?
Shi ne a ɗari.
Guda biyu kika tsaya kenan da biro da.
Eh mana ɗari ɗari ba. Hada abun ga kala irin mai afi da ake sakalawa.
Eh shi ma a ɗari ɗari.
Shi ne ɗari hada su kalace kuma mai ɗari ɗari.
Basarare ga duk kuma a wani kanti. Jalabai ya suna?
Dan jiwa Muhammadu
Bada. Me kake sayarwa a wannan kanti?
Nan kantin ana sai da magunguna.
Eh na gansu wasu a roba wasu kuma
na gamji ne.
Ga ka a Baja Kolo. Ya farashin kayayyakin ku ya bambanta da na wajen kasuwa?
Idan ma ai shi ne Baja Kolo.
Oh. Ma'ana yanzu kamar robar can da nake gani an cika rabinta da magani ko cikinta nawa ake sayarwa ciki?
Eh kamar misali maganin da a waje za a sai shi naira 200 a nan ciki za a iya samun su naira 100
rabi kenan
saboda albarkacin wannan Baja Kolon za ka sai da shi da yawa
to Allah ya taimaka. Mun gode. Na saurari a ci gaba da kawo ku yadda take gudana a kasuwar Baje Kolin Kano gani a tukubar wani mai tsire. Mala ya suna na Usaini Popular. Usaini Popular na ganka a Baje Kolin. Dama anan kace hakocin ka kuma
ne na harkokin a Bauchi ne amma muna zuwa Baje Koli muna zuwa Kano muna zuwa Kaduna muna zuwa Lagos muna zuwa River State dukkan da ake Baje Koli muna rinka
tafiya wani sallan tsira
din nama muke kaiwa saboda mu aikin mu kenan
misali yanzu wannan tsinkan nawa ne
wannan tsinke muna sai da shi ne a 200
to masarare da wannan wato hirata mu da ɗan Bauchi me tsire shirin ya kammala sai kuma wato mako na gaba idan Allah ya kemi amma da dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala sunana Mahmud Ibrahim Kari daga kasuwar Baje Koli ta Kano assalamu alaikum warahmatullah
shirin BOE Hausa Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Yana ne suna Pastor Simon AS Bello kar maganar mu ta yau yana cikin littafin Matthew sura 5 aya 5 yace albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya to tawali'u ita ce hakuri wato mu zama masu zaman hakuri mu zama masu hakuri da juna da iyalanmu da yanwaninmu da duk ma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa domin ba abin da zai kama muna ci gaba a rayuwa an ba tare da hakuri ba ai Allah ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu in ba don haka ba Allah ya halaka da duniya Hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma share mu to duniyar da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri mu zama masu kaunan juna mu zama masu gafartawa shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma kariya na ta rayuwa albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a kasa a gidajenmu in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba so ina roko masu bi mu zama masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwaninmu da abokananmu da inda muke mu zama masu hakuri domin Isa Almasihu shi ma mai hakuri ne kuma in ba mun hakuri da junanmu ba ba za mu samu ci gaba ba domin Allah karan kansa hakuri yake da mu Hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sharo mu to ina roƙon ku mu zama masu hakuri mu zama masu zaman lafiya domin wannan kasan mu ya samu ci gaba Allah ya taimake mu nagode Allah ya bishe ku duka
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da Dr. Mustafa Ahmad Yusuf na sashen kula da kananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kan yadda suka samar da kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauki abokin aiki na Mahmud Kwari shine ya tattauna da Dr. Mustafa kan wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance
a dan watanni ko shekara ɗaya da wani abu ko zuwa ma biyu an ji yadda kamfanin wata fasaha ta amfani da kimiyya wajen warkar da masu gyambo musamman ga mutanen da ciwon siga da sauran cututtuka na gyambo yake musu barazana ina alfana ne dangane da wannan kimiyyar fasaha da aka zo da ita ta warkar da wato gyambo a jikin mutane
to alhamdulillahi wannan kimiyyar fasahar da muke magana da ya takaice shine abin da muke cewa Maggot Debridement Therapy kenan Maggot Therapy mukan ce kwayoyin halittu mukan yi amfani da kamar tsutsa kenan wajen warkar da gyambo musamman na masu ciwon suga da yake daukan lokaci bai warke ba ko kuma wanda idan ya kwana biyu za a yi tunanin a datsi kafa to daga dai sanda muka fara zan yi cewa alhamdulillahi saboda mun ceci kafafun mutane da yawa daga datsewa akwai wanda suka zo daga garuruwa daban-daban kuma alhamdulillah Allah ya ba mu nasara mun iya cetar kafarsu daga dacewa kuma mun har yanzu muna samun mutane sosai alhamdulillah kuma da muka zo bamu tsaya iya nan ba da yake dama muna jami'a kuma muna kuma asibitin koyarwa so abu kenan da ake ce ma kamar akademiya so muka ci gaba da muka fadada binciken da muke yi mun yi rubuce-rubuce mun tura mun tura duka an buga su a jaridu da kuma abin da muke cewa kamar journals kenan
mujallu
eh saboda yanzu idan
amma mujallun da cikin gida ne ko na kuna akwai
na ketare ma akwai na da cikin gida na cikin gida da na ketare saboda da muka tura mu na ketaren tunda duk wani abu da muka fada yanzu kusan shine kamar na farko wanda aka fitar daga Najeriya kenan a wannan fannin na wannan kimiyyar na magot therapy kenan inda ake amfani da tsutsa ta hanyar kimiyya a warkar da wa'annan gyamba kuma mun samu mun gabatar da ayyukan ko abubuwan da muke yi ga shi wanda ya kirkiri shi wannan magot therapy na wannan lokacin kenan abin da muke ce ma modern magot therapy a can kasar Amurka kenan wanda sanadiyar sa sai ta sa FDA watan agency kenan da ke da alhakin kula da magunguna da duk wani a wannan da ake bayarwa na kasar Amurka suka ba da sahalewar cewar likitoci za su iya amfani da wannan kimiyyar so mun gabatar musu da wa'annan ayyukan da muke yi kuma sun ji dadi sosai har suka ba mu takarda ta shaida kenan cewar sun ji dadi kuma sun amince da wannan aikin da muke yi
ita hukumar FDA da ka ambata ta mai kula da sha'anin abinci da magunguna ta America hususan me suka ce misali akan ita wannan kimiyya ta
watan su abinda suka ce akwai abinda muke ce ma kamar device abu da muke nufi da device kamar a ce kamar kwayar magani ko kuma wani abu ne da za a iya yin amfani da shi ga marar lafiya to kuma sun ce sun ba da amincewar sun amince daga duka wani bayanai da suka tattara na cewar za a iya yin amfani da wannan kimiyyar tamu wajen warkar da wa'annan cututtuka eh so a takaice gaskiya abin da suka ce kenan
ku kenan ku ne kuka kirkiro anan ne kuka kirkiro da wannan kimiyyar ko kuma akwai wani haɗin gwiwa da kuka yi da wasu cibiyoyi ko kuma hukumomi na gwamnati
eh to abin da ke faruwa ba zan iya cewa anan da yanzu dai tunda abu ne wanda muka fita waje muka koyo wannan kimiyyar kuma muka zo nan muka yi amfani da abin da muke cewa a turance kamar available resources watan abubuwan da muke da sunan nan na gida kenan saboda ina iya tunowa sanda na fara zuwa a shekarar 2019 kenan na gabatar da wannan binciken kenan na magot therapy duk wasu hotuna da nayi amfani da su ina tuna duk babu namu na nan gida na waje ne na turawa ne wanda na sa na gabatar da wannan lecture da na fara yi to amma alhamdulillah yanzu wannan lecture da muke yi muna da namu kamar local experience kenan muna da namu hotunan na gida na wanda muka yiwa shi sa yanzu dai inda muka je zamu bayani daga kamar experience din mu kenan daga
ayyukan
da muka yi namu na gida kuma alhamdulillah duka kamar yanda na faɗa muna ta samun nasarori tunda wanda za su zo akwai wanda da aka sa su ma kamar kamar list kenan na wanda za a dace ma kafar kuma Allah ya ba mu nasara mun ceci wa'annan kafar to shi isa wannan abin ne ke kara yada shi wannan kimiyyar amfani da tsutsa kenan wajen warkar da miki ko gyambo
daga lokacin da ka fara aiki da wannan kimiyya a wannan asibitin Malam Aminu Kano
zuwa yanzu ko kuna da kiyasi ko kuma alƙalman mutanen da aka yi wa aiki irin wannan suka samu sauki?
Akwai takarda da muka buga a wata mujalla ta waje kenan shekara 2 da suka wuce kenan, inda muka ruwaito muka faɗi kamar abin da ake cewa case series na mara lafiya mutane wajen guda 30 a wancan lokacin da muka yi wa wannan aikin shekara 2 kenan da suka wuce. Idan mutum ya zo a lokacin da muka ga mara lafiya, za mu dauki hoton wannan ciwon kafin mu fara wannan terapin kenan, wannan aikin za mu dauki hoto na kafin a fara. Idan muka ana cikin yi kuma za mu sake dauka, to a hankali za mu dinga nuna shi mara lafiya, kuma duk za a gani suna da irin wannan hotunan yanzu sanan da yawa.
In kuka yi irin wannan aikin, warkewa ake sarai ko kuma a'a ana je samun sauki ne wanda saukin zai ba da damar kada a yanke wa mutum hannu ko kafa?
Watan abin da ke faruwa, abin da nake son mutane su fahimta shine, idan mutum ya zo da gyambo ko ya zo da ciwo, akwai da yawa da za a ga wani farin abu akan wannan ciwon, abin da muke cewa kaman sloth kenan a Turanci. Idan mun ga wannan diwar, to wannan yana hana, na farko yana ba su wannan kwayoyin cutuka mafaka wanda suke samu su ta yaduwa, na biyu kuma yana hana ciwon kaman numfasawa, iska bata gudana. To abinda muke yi na farko shine, idan ba an cire wannan sloth din ba kenan diwar, babu yanda za a yi ciwon ya dauko hanyar warkewa. To abu da muke na farko kenan, to wannan kimiyyar ta magot therapy, amfani da wannan tsutsotsin, su suna iya cire kuma suna iya bambanta abu mai rai daga wanda ba shi da rai kenan. So za su taya mu su dauki wannan sama.
Wannan diwar ka ga rubabbiyar tsoka ce,
kuma mutum baya bukatar sa tare da shi. To idan suka fara dauki wannan tsokar, to a hankali sai ciwon sai kai ga inda muke ganin wannan jan, abinda muke cewa granulation tissue kenan. To dama da farko, musamman kamar masu gyambo irin na diabetes, na ciwon suga, idan suka zo ciwon yana tashi yana wari sosai, to wannan kimiyyar na taimaka wajen dauki wannan warin da yake, saboda ma me yake haddasa warin, wannan kwayoyin cutukan ne da suka tattaru da kuma wannan diwar, wannan mataccen tsokar. To duk sai su cire, to kaga za a samu sauki wazan warin nan da ake za a samu sauki, saboda mu a namu aikin da muke, aikin da zai dauki kamar ma'aikatan lafiya kamar a ce misali wata ɗaya ko fiye da haka, ana dressing safa da yamma, ana
wankin jambana,
wankin nan da ake yawa. To mu muna iya cire wannan diwar insha Allah kamar a kwana 10. To wannan kaga yana rage ma shi kansa mara lafiya ya adadin zaman da zai yi
asibiti,
yana kuma dawo da mutum tunda wani da yawa hankalinsu yana tashi a ta masu zama da su da kuma makwabtansu, idan wannan ciwon yana wannan bugawar ko yana tashi hankalin kowa a tashi, to mutum zai dawo maybe cikin nutsuwa cikin hayyacinsa, to kuma zai rage cost na kula da wannan
ciwon
da kuɗaɗen da ake kashewa. Banda wannan da yake muna aiki tare da likitocin kamar wanda ake cewa plastic surgery kenan, wanda suke kamar reconstruction,
kamar masu aikin surgery na fida haka,
na fida. To idan har muka dauki wannan diwar, so suna iya zuwa su, idan ciwon babba ne sosai, to sai an dauko dan fata haka daga wani wajen sai a daura a kai, saboda ciwon ya samu ya warke,
a yi paci
haka, abinda muke cewa graft kenan, skin graft. Amma da yawa ma za ga wasu ba ma a kaiwa ga wannan ciwon sai ga fara motsewa, saboda jini ya karu a wajen, kuma akwai abinda muke cewa kaman growth factors, su wannan akwai sinadarai da suke kuma zubawa a wajen, so yana taimaka nan da nan sai ga ciwon ya dauko hanyar.
To masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Mahmud Kwari, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.